ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله هنا cikin babi na farko na iktida'u siratil mustaqim littafin ibnu taymiya mai rasuwa shekaru 702 da suka wuce muna roƙon Allah madaukaki ya masa gafara da kuma rahama yace wa wasafahum bi annahum yalwuna alsinatahum bil kitabi Allah madaukaki ya siffanta yahudawa a cikin alqur'ani ibnu taymiya yace Allah madaukaki ya siffanta yahudawa a cikin alqur'ani a suratu ala imran aya ta 78 Allah yace su yahudawa suna lankwasa harsunan su bil kitabi tattare da littafi litahsabuhu min alkitab za su faɗi magana kai tamanin maganan nan tana cikin littafi littafi na Allah madaukaki wama huwa min alkitab alhali maganar bata cikin littafin Allah madaukaki wannan aya ce ta alqur'ani suratu ala imran aya ta 78 Allah madaukaki a cikin wannan aya ya gaya mana wata siffa ta yahudawa yahudawa suna lankwasa harsunan su faɗi magana su jingina ta ga Allah madaukaki alhali wannan maganar ba ta da asali daga wajen Allah ibn taymiya yace wa tahrifu qad fussira bi tahrifi tanzil wa bi tahrifi ta'wil canza ma'ana yana zuwa tafassara biyu akan ce tahrifu tanzil shine an canza kalmar da Allah madaukaki ya saukar idan aka ce tahrifu ta'wil an canza ma'anar kalman da Allah madaukaki ya saukar kowane daidai barna ne tattare da maganar Allah tabaraka wa ta'ala yana zuwa ta hanyoyi kamar kashi uku imma a samu an yi ƙari akan maganar Allah ko kuwa a samu an yi rage a cikin maganar Allah madaukaki ko kuwa a samu an canza maganar baki ɗayanta an kawo wata ɗayan uku ɗinnan duk wanda ya auku babu shakka an yi barna cikin maganar Allah tabaraka wa ta'ala wannan sifa ce ta yahud wannan magana ce ta Allah madaukaki don haka maganar ta wuce a ƙaryata kuma ta wuce a yi shakkanta Allah ne ya faɗa ya ce yahudawa suna yin ƙarya ga Allah madaukaki suna faɗin magana su jingina ta ga Allah, alhali wannan maganar ba ta da asali daga Allah maɗaukaki. Allah ya sani wannan siffa ce da za ta tabbata ga Yahudawa har tashin kiyama, don haka yasa Allah ya tabbatar da wannan aya a cikin Alƙur'ani ana karanta ta har zuwa tashin kiyama. Don haka kai kana tsakanin al'amari guda biyu, ko dai ka gaskanta maganar da Allah maɗaukaki ya faɗa tattare da Yahudu cewa Yahudawa suna yin ƙarya ga Allah maɗaukaki, imma ka yarda da abin da Allah ya faɗa, ko kuwa ka yarda da cewa Yahudawa mutanen kirki ne. Allah shi kare mu. Tarihi hakika ya shaida abin da Allah maɗaukaki ya faɗa, don kuwa Yahudawa suna da wani littafi da suke kiransa Talmud, ba littafin At-Taura bane. Yahudawa suna da wani littafi ana kiransa Talmud. Wannan littafin kakanninsu suka rubuta shi a ƙarni na farko daga haihuwan Annabi Isa alayhi salam, bi ma'ana shekara 100 na farko daga haihuwan Annabi Isa. A wannan lokaci ne Yahudawa suka kirkiro wannan littafin. Ba a yi ma littafin sharha ba sai bayan shekaru 500, wato shekaru 600 daga haihuwar Annabi Isa alayhi salam. A lokacin aka yi ma wannan littafin Talmud sharha tsakanin haihuwar Annabi Isa da haihuwar Annabi Muhammad, shekara 551 ne, inji malaman tarihi. Riwaya kashi biyu ce. Riwaya ta farko ta malaman tarihi tana cewa shekara 551 ne aka samu tsakanin haihuwar Annabi Isa alayhi salam da kuma Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Riwaya ta biyu ana cewa shekara 600 ne cif tsakanin annabawan nan guda biyu. Sun ka duba tarihu Tabari mujallad na farko shafi na 496 za ka gani. Kenan a shekara 100 na farko daga haihuwar Annabi Isa, Yahudawa suka rubuta wannan littafin da ake kiransa Talmud, ko ko mu ce suka tsara shi. Ba a yi ma littafin sharha ba sai gab da haihuwar manzon Allah. Akwai littattafai da malaman musulunci suka rubuta tattare da tarihin Yahudawa. Akwai littafin da ake kiransa Al-Kanzul Marsud fi Qawa'id At-Talmud. Wannan littafi ne aka rubuta musamman akan bayanin wannan littafin da Yahudawa suka kirkiro baya ga littafin At-Taura da Allah maɗaukaki ya ba mu Annabi Musa alayhi salam. Akwai kuma wani littafin ana kiransa Kunuzut Talmud. A cikin Al-Kanzul Marsud shafi na 47 da Kunuzut Talmud shafi na 16, akwai wani malami ma da ake kiransa Dr. Su'ud Abdul Izz, yana cikin malaman da suka samu daman karantarwa a Jami'atul Islamiyya, Jami'ar Musulunci da take Madina. Wannan malamin ya rubuta wani littafi mai suna Dirasatul Adiyanil Yahudiyya wan Nasraniyya, tattare da tarihin addinin Yahudawa da kuma Christianity. A cikin littafin shafi na 121 malamin ya ce wannan littafin da kakannin Yahudawa suka kirkiro shi mai suna Talmud, inna lahu qudusiyya, yana da tsarki wajen banu Isra'ila. Abin nufi suna tsarkaka wannan littafi, suna ɗaukaka shi, suna girmama wannan littafi. Wa innahu, suna cewa min indillahi, shi ma Allah ne ya saukar da shi. Bal yarawnahu, yarawna annahu aqdasu min at-taurat. Malamin yace in ma ka dubi bayanin Yahudawa zaka tarar da cewa sun fi ganin cewa littafin Talmud ya fi tsarkaka a wajen su fiye ma da littafin at-taura. Suna cewa in ka karanta littafin at-taura kayi abu mai kyau, don littafi ne da Allah ya saukar. Amma in kana so ka samu lada mafi yawa, to ka karanta littafin Talmud. Don haka abinda Allah madaukaki ya faɗa sai ya tabbata. Ta suratu Ala Imran, Ibn Taymiyyah yake kafa hujja da wannan aya. Allah ke cewa wa inna minhum lafariqan yalhuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun. Allah yace za su kirkiro littafi su ce wannan littafin daga wajen Allah yake, alhali littafin ba daga wajen Allah yake ba, suna yi ma Allah ƙarya da gangan. Don haka mafi yawan Yahudawa sun yarda da wannan littafin. Da a ce akwai wani Bayahude da ka san shi, a yau ka tambaye shi ya san littafin da ake kiransa Talmud, wallahi zai baka labari. Akasarin Yahudawa sun yarda da wannan littafin. Wa huwa indahum kitabu shari'a, yanda ka san musulmi yake ɗaukan sunnar annabi Muhammad a matsayin wata hanya ta gane maganar Allah maɗaukaki, koko yadda musulmi yake ɗaukan shari'a. To haka nan ba Yahuda yake riƙon littafin Talmud a matsayin littafin shari'a ne a wajensa. Ba wai abu ne ɓoyayye ba, ka binciki littafan tarihi na duniya daga na larabcin har zuwa na turanci za ka tarar da wannan bayani. Ko kuma ka dubi internet irin su Encyclopedia Britannica, Encarta, irin su Wikipedia, Online Encyclopedia, wallahi inda duk ka rubuta Talmud za ka ga bayani mai tsawo a kai. Wani littafi ne wanda Yahudawa suka ƙirƙiro shi, yaushe aka ƙirƙiro shi? Shekara 100 ta farko daga haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Jama'a, wannan littafin shi yake tabbatar da abin da Allah ya faɗa, wanda Ibn Taymiyyah yake kafa hujja da cewa wata siffa ce ta Yahudu. Idan aka ce wannan hali ya zama siffar ka, to babu shakka abu ne mawuyaci mutum ya rabu da wannan hali. Allah shi kare mu. Allah maɗaukaki ya bayyana siffofin Yahudawa a cikin Alƙur'ani, kuma Allah ya tabbatar da cewa Alƙur'anin nan littafi ne da zai dawwama har zuwa tashin kiyama. Kenan da a ce Yahudawa daga baya za su zame mutanen kirki, da Allah maɗaukaki bai faɗi wata siffa ta dawwama a kansu yadda ya faɗe ta a cikin wannan ayan ba. Don haka babu shakka wannan littafin hujja ce da take tabbatar da abin da Allah ya faɗa a kansu. Suna ƙirƙiro ƙarya su jingina ta ga Allah maɗaukaki, wallahi littafi ne wanda ke bayanin haɗarin ba Yahudi. Ka yi ƙoƙari ka nemi littafin Talmud. In baka san Yahudu ba, lokacin da ka karanta wannan littafin lokacin za ka fahimci ɗan adam da ake kira ba Yahudi. Za ka san cewa wallahi babu ɗan adam da Allah ya taɓa halitta a doron ƙasa wanda haɗarinsa da sharrinsa da fitinarsa ta kai ta ba Yahudi. Kuma littafin yana nan, sun kuma yarda da abinsu, suna kuma karanta shi a kodayaushe. Da farko littafi ne wanda ba a rubuta shi ba, maganganun da ke cikinsa suna faɗa ma ‘ya’yansu, kaka ya gaya ma uba, uba ya gaya ma ɗa, ɗa ya gaya ma jika. An ƙi rubutawa saboda kar jama'a su sani. Haka ya ɗauki tsawon lokaci kamar shekara 500 zuwa haihuwar manzon Allah. Daga baya suka ga cewa in fa aka bar maganganun nan a tsari irin na tatsuniya,
kakanmu ya faɗa wa babanmu, babanmu ya faɗa mana. Wannan maganganun ƙarshenta za a samu ƙari ko ragi ko ma maganganun su salwanta, don haka sai suka rubuce. Don haka yasa da farko mutanen suka bar maganganun a cikin sirri saboda haɗarinsa da kuma sharrin da maganganun nasu suka kunsa, amma daga baya suka rubuta. Zan karanta kaɗan daga cikin abin da malamai suka cicciro na wannan littafin, wanda ke da buƙatar ya ga cikakken bayani ya nemi littafin Talmud. In ma baka da shi ka bani email address ɗinka, zan baka da ikon Allah. Dr. Su'ud Abdul Izzi, a littafinsa Dirasatun fil Adiyan al-Yahudiyya wa an-Nasraniyya, shafi na 122, ya rubuta abubuwa kamar 14 kaɗan daga cikin abin da ke gwada maka cewa ba Yahude yana da haɗarin gaske ga zaman lafiyar duniya. Na farko a cikin littafin Talmud, malamin yace yaz'amu al-Yahudu anna arwahahum juz'un min Allah. Yahudawa a cikin wannan littafin suna cewa rayukansu ba kamar rayukan mutane bane, rai na ba Yahude wani yanki ne daga jikin zatin Allah Maɗaukaki. Yahudawa ba kamar sauran mutane bane, su Yahudawa rayukansu juz'un min Allah tabaraka wa ta'ala. تعالى الله عن قولهم أذوا كبيرا. نبي سنة وأنهم عند الله أرفع من الملائكة. دب يهودا دك جنش الدنيا درجة سأوجن الله تافت ملائكة. فلما جنتنا تكنت الموت. وأن من يضرب يهوديا كما وند يدك بيهودي ديا فكأنما ضرب العزة الإلهية. Kamar ya ɗauki sanda ne ya doki Allah Maɗaukaki kai tsaye. Kuma duk sun yarda cewa wannan littafi wajen Allah ya fito. Maganar ma da suke yi cewa suke wannan littafin tsarkinsa ya fi ma a Taura. Na uku, wanda in ka duba wannan magana da suka yi, innahum arfa'u minal mala'ika, sun fi mala'ika daraja. Da ke lokacin da aka haifi annabi Muhammad, ya tarar da Yahudawa a duniya, manzon Allah ya yi zamani da su, kuma Allah ya sanar da shi duka sharrin ba Yahudi. Don haka akasarin abubuwan da Yahudawa suke faɗi, in ka duba littafin Al-Qur'ani za ka ga martanin da Allah yake musu. Wa annahum inda Allahi arfa'u minal mala'ika, darajarsu ta fi ta mala'ika. Shi ne a suratul Jumu'a Allah ya ce kul ya ayyuhal ladhina hadu, ya ku Yahudawa, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi, kuna riya cewa ku ne waliyai ga Allah Maɗaukaki, darajarku a wajen Allah ta fi darajar dukkan mutane, har ma kun fi mala'iku. Tun da kuna riya haka, fatamannawul mauta, ku yi fatan ku mutu ma, wanda darajarsa a wajen Allah ta fita mala'ika, me zai sa ya zauna a duniya? Ko ni ne yau na tabbata darajarta ta kai ta mala'ika? Kar ma a ce ta ɗara, wallahi zan yi fatan in mutu, saboda na san makomata ta fi zaman da nake a duniya daɗi. Allah ya ce to ku yi fatan mutuwa mana in kuntum sadiqin, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Allah ya ba su martani. Na uku, malamin ya ce suna cewa wa annahum musallatuna ala amwali baqil umam wa nufusihim, duk duniyan nan arzikin da ke duniyan nan gaba ɗaya halal ne ga Yahude ya ɗauka ko nawaye, kuma rai da ke duniyan nan halal ne ga Yahude ya kashe. Allah ya ba su iko akan dukiyar da take duniyar nan da kuma rayuka da ke duniyar nan. Li'annaha fil waqi'i amwalul yahud, asali dukiyar da take duniyar nan gaba ɗaya ta Yahudu ne. فإذا استرد الإنسان ماله don haka in ba yahude ya ganka a gefen hanya ya buge ya kwace ma kudi ya karba abin da dama Allah ya baka ajiya ne don in ba yahude ya zo ya karba abin sa sako ne ya karba fala lauma alaihi ba a zargin sa shi ba yahude kwace dukiyar mutum matukar wannan mutumin ba dan uwansa ba yahude bane ba haram bane a wajen Allah haka kuma kisan ransa ma ba haram bane wallahi magana tana cikin talmud don haka yasa Allah ya ba su martani a suratu ala imran aya ta 75 wa min ahli alkitabi man anta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man anta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima zalika ne yasa yahudawa suke cewa halal ne su kwace dukiyar mutane su kashe kowa saboda suna cewa laisa alaina fil ummiyina sabil babu laifi in mun kashe kowa matukar ba yahude bane mutumin babu laifi dan mun kwace dukiyar kowa in dai dukiyar nan ba ta yahudu bane dan uwanmu Allah ya ce wa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun suna fadin ƙarya ga Allah alhali suna sani kaga Allah ya karantar da annabi Muhammad duka sharrin da yahude yake da shi alittafan da suka bayyana da ma wanda suka boye Dr. Su'ud Abdul Izzi yace na hudu a cikin Talmud Yahudawa suna cewa wa annan nasa innama khuliqu li ajalihim wa li khidmatihim duk inda kaga dan adam indai baba Yahude bane Allah ya halicce shi ne saboda yayi ma Yahudawa hidima dukkan wani mutum bawa ne gaba Yahudi don haka suke da daukaka a duniya nabiyar suna cewa walil yahudiyyi idza ajaza an muqawamati shahawati ay yuslima nafsuhu ilaiha ba yahude yana da wani rangwame abubuwan da duka Allah ya haramta Allah ya hana shan giya ya hana zina ya hana caca ya hana kaza da kaza to idan ba yahudi yayi ta kokari ya ga ya bar wannan zunubin abin ya gagara inda ya dage ya bari dagewar tasa ta cin mutura to ya je ya aikata bayi da zunubi a wajen Allah kaga su yahudawa suna da wani canji suna da wata wato shari'a wacce ta saba shari'a ta annabi Muhammad a shari'ar musulunci haramun ne musulmi ya tinkari wani abu wanda Allah madaukaki ya tsawatar a kansa amma ba yahude in yayi kokarin bari abin ya gaza to ya aikata subhanallah na shida suna cewa wa annal jannata la yadkhuluha illa alyahud babu mai shiga aljanna a ranar kiyama sai ba yahude wannan magana tana cikin talmud don haka yasa a suratul baqara Allah ya musu martani وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله يقول تلك أمانيهم فنبولي سكي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كوكاو حجة إن قد كيان ويتبت هي لاهرة يقبامت هي الجنة سيب يهودي كدي الله مدوك كياك أليا تمغن دسكي sannan malamin yace na bakwai suna cewa inna arwaha ghairil yahud arwahun shaytaniyya ran wani mutum in dai ba yahude bane to rai ne na shaytani rai in dai na wani mutumin da ba yahude bane to rai ne na shaytani wa shabihatun bi arwahil hayawanat ransa yana kama da rayukan dabbobi in dai kai ba yahude bane to ranka da ran kare subhanallah wa annahu mislul kilabi wal hamir suna cewa duka wasu rayuka in dai ba na yahudawa bane suna kama da rayukan karnuka wal hamiri da rayukan wato jakai wa innama khuliqu ala hay'atil insan me yasa aka halice ka mutun an yi ka mutum ne hatta ya kunu la'iqina bi khidmatil yahud, saboda nan ne kafi cancanta ka yi ma yahudi hidima. Don haka yasa Allah ya yi ka halitta ta dan adam, amma ranka da rai na kare da kuma rai na jaki babu bambanci. Wannan yana cikin littafin Talmud. Na takwas, suna cewa la yajuzu lil yahudi an yashfaqa ala ghayri al yahudi. Kafin ma mu kai nan, wannan magana da suka yi shi yasa wallahi aka samu labarin cewa Falastinawan da suka cire makoda idan suka kama su suka sanya a fursuna suna cire musu koda, duk wani bayahudi da ke da matsala ta koda sai a dasa masa. Wannan babu ko shakka a kai wallahi, saboda su musu ɗauka wani mutum yana da wata daraja ba in ba bayahudi ba ne. Yace na takwas, inna lil yahudi la yajuzu lil yahudi an yashfaqa ala ghayri al yahudi, haramun ne ga bayahudi ya ji tausayin wani mutum in dai ba bayahudi dan uwansa ba ne, haram ne. Wa la an yarhamahu, kada ya ji kansa. Wa la yu'inahu, in ya ga mutum zai fada cikin wani hadari kare taimaka masa. Bal idza wajadahu waqi'an fi hufra, da zai ga wani mutum ya fada a wani rami yana neman taimako a fitar da shi, suka ce saddaha alaihi, wajibi ne ba yahude ya rufe ramin da mutumin a ciki. Haramun ne ka tausaya ma wani mutum a duniya in dai ba yahude bane dan uwanka, abin da yake rubuce a littafin su kenan. Na tara, wa yahrumu ala alyahudi an yarudda li ghayri alyahud ma fuqida minhum, in ba yahude yana tafiya yayin tsuntuwa to haram ne ya yi cigiya, in dai ya tabbata abin nan da aka tsinta ba ta yahudu ba ne, haram ne. Kar ma ya yi cigiya, don dama can dukiyar da take duniyar nan ai tasu ce. Na goma, wa yahrumu ala alyahudi an yuqriba ala ghayri alyahudi illa birriba, haram ne ba yahude ya bada rance ga wani mutum in dai wannan mutumin ba ba yahude dan uwansa bane to dole ya dora kudin ruwa sai ya dora interest a kai, amma in dan uwansa ba yahude ne yana iya bashi bashin naira 100 ya dawo masa da naira 100 din nan babu kari a kai. Don haka asalin riba daga gurin yahudu take, haram ne, ba wai ana cewa ya kamata ba, haram ne ga ba yahude ya bada bashi ga wani mutum wanda ba ba yahude ba face ya dora kudin ruwa a kai. Wa za'amu, suna cewa annallaha amarahum bizalika, wai Allah ne ya umurce su da yin haka. Na 11, yace wa zina bi ghayri alyahudi zukuran aw inasan jaizu wa la iqaba alayhi, ita zina tana zama haramun ne kawai in ba yahude yayi da ba yahudiya, amma in ya samu wata mata a duniyar nan muddin ba ba yahudiya bace halal ne ya tara da ita, kuma Allah ba zai mar ukuba ba a ranar tashin kiyama. Na 12, wa alal yahudi an yas'a ila qatl salihin min ghayri alyahud, wajibi ne akan ba yahude kafin ya bar duniya ya tabbata yayi iya kokarin sa ya ga ya buge wani mutumin kwarai wanda ba mutum in dai ba ba yahude bane, kafin ba yahude ya mutu to ya tabbata a duniyan nan ya kashi wani mutumin kwarai wanda ba ba yahude ba, salihi in ma musulmi in ma kirista in ma dai ba shi ma da addini, matukar wannan mutumin ba ba yahude bane to wajibi ne akan duk wani ba yahude ya tabbata kafin ya mutu ya kashe guda mutumin kwarai, in ma za a kashe to mutumin kwarai din. Na 13, suka ce innal jahima ma'wa jami'in nasi ghayri alyahud, jahannama da ake magana ai makomar mutane ne baki daya banda su, a ranar tashin kiyama aljanna ta su ce su kadai, wuta kuma ta sauran mutane ne baki daya. Dan sharri sai suka ce wa annahu awsa'u min aljannati bi 60 marra, kuma wutan ta fi aljanna fadi sau 60, tunda mutane suna da yawa ko. Sannan cikon na 14, yace iftira'uhum 'ala al-masih alayhi salam wa ummuhu maryam wa qawluhum 'alayha buhtanan 'azima, basu rufe littafin sunnat al-mud ba sai da suka tabbatar da cewa maryam yatumar annabi isa zina tayi ta haife shi, ba wata magana cewa annabi Isa ba shi da uba. Wajibi ne akan dubba Yahudi ya yi imani da haka, yarda da haka. Don haka Yahudawa har yau, insha Allah da za ka tambaye ba Yahudi zai ce maka bai yarda annabi Isa ba shi da uba ba. Maryam zina ta yi ta haife su, subhanallah. Malamin nan ya kirga waɗannan abubuwa kamar 14 waɗanda suke cikin littafin Talmud. Bayan ya gama ya ce hazihi ba'abu mabadi'i Talmud, kaɗan kenan daga cikin abubuwan da littafin Talmud ke karantarwa. وهي تصور لناظره والمطلع عليه خطوره هذه التعاليم كدوبي ودان ابوبوا غدا 14 كصورنتا حدارين دكي cikin su ككوتنتي يدا za a zauna lafiya da wannan al'umma da tai imani da irin wannan littafi wa anna laha atharan wadihan fil yahudi sabiqin wal lahiqin kuma dan Allah ka dauki labaran da kake ji ko kake gani irin fafatawan da Falasɗinawa suke da Yahudawa, sai ka kwatanta da waɗannan abubuwan da ke cikin littafin su, sai ka ga ashe dai duk abin da suke yi suna tafiya ne daidai da tsarin da kakanninsu suka yi musu. Ka san kuwa zaman lahiya da waɗannan mawuyaci ne matukar, suna nan a duniya haisu ja'alatum bihaqqin a'ada al-insaniyya, domin wannan littafin ya ba ma Yahudawa wata dama na kasancewa makiyaci, wato kabilar su tana adawa ne gaba ɗaya da dan adam, ba wai da addini guda ɗaya ko da wata kabila guda ɗaya ba. Wa a'ada al-fadila, Yahudawa suna adawa da dukkan wani hali na kirki. Wal khairi wat tasamuh, Yahudawa suna adawa da dukkan wata ɗabi'a ta alkhairi ko kuma zaman lafiya. Wa a'da'ul adiyan, suna adawa da dukkan addinai. Wal mutaqarribina ila Allah azza wa jalla bil fasad, banda Yahudawa a duniya babu wata al'umma da take ganin tana kusantar Allah ta hanyar fasadi. Wal fujur, da fajirci. Wal ifsad fil ardi wal qatl, da barna cikin ƙasa da kuma kisan kai babu dalili. Ba za ka taɓa samun al'umma da take alfahari da fajirci, ta yi alfahari da kisa, kuma ta yi da'awa tana kusantar Allah ta irin wannan abin da take yi ba, in banda Yahudawa. Don haka sai ya ce wa iza lam yantabihi muslimun, wajibi ne musulmai su farka. Wa ya'u hadhihi alhaqa'iq, wajibi ne musulmai su san waɗannan bayanai tattare da Yahudawa, su kiyaye. In ba su farka ba, ba su kiyaye irin waɗannan bayanai da ake tattare da Yahudawa ba, abin da ya samu asali daga ayoyin Al-Qur'ani, Allah maɗaukaki ya mana tsawatarwa, annabi Muhammad ya mana tsawatarwa. Wa yata'arrafu ala hadhihi an-nafsiyatil munharifa, in musulmai ba su san irin halin waɗannan fantararrun al'umma ba, fa ya'tasimu billah, musulmai ba su haɗa kansu ba. Wa yu'amilu a'da'ahu bima yastahiqun, in musulmai ba su yi mu'amala da maƙiyan Allah Yahudawa yanda suka cancanta a yi mu'amala da su ba. Sai ya ce to fa sayafiquna ala saytaratil yahudi alaihim, a kwana a tashi Yahudawa sai sun mallaki duk inda musulmi yake a duniya. وتحكمهم بهم ان ما تبقى لهم من دينهم, abin da ya rage na addinin ku da kuke rike da shi, addinin musulunci, a kwana a tashi ba Yahudi sai yayi kokarin raba ku da shi. Me yasa ya faɗi wannan? Ya faɗa ne bisa la'akari da irin makirci da kaidin Yahudawa. Sai ka dubi wannan littafin kaga tanadin da suka yi ma duniya, abin yana da ban tsoro, kuma yanda suka tsara haka abin yake tafiya. Ya ba da misali da kasan Turai da Amurka, wace wa yaf'aluna bihim ma fa'alu bil alami al-urubi wal amriki wa ghairihim, Turai da kake gani, Amurka da kake gani, wa ghairihim min ad-duwali allati saytaru ala hukumatiha, waɗannan dauloli akasarin su Yahudawa sun samu iko a kansu 100 bisa 100, sun masaitaru bitali ala shu'ubiha, abinda suka yi kokarin yi kenan dukkan wani gwamnatin da yake duniya mai karfi, to Yahudawa sai da suka yi kokarin shishigi suka tabbatar da cewa su ke nadawa, su kuma sai ke saukewa a cikin wannan gwamnatin a ko'ina da suka samu iko akan gwamnatocin duniya. Yace sun masaitaru bitali ala shu'ubiha, sannan sai suka samu iko kuma akan yan kasan. Fanasharu kulla razilatin, suka dinga yada dukkan fajirci. Wa khuluqun munhattin, dabi'u marasa kyau. Ka tafi Amurka, ka je Turai, kaga abin da ke aukuwa. Rayuwa ta fitsara, wallahi ina da shafi na internet sati 2 da ya wuce, wani jigo a fadar Faparoma yake yin godiya ga musulmai, yace mun gode muku don in ba domin ku ba addini baki daya yayi ban kwana da kasan Turai. Yanzu ku ne kuka farfado da ruhi na addini a yankin Turai da Amurka. In ka tafi kasashe da dama na Turai, coci-coci da dama an yi watsi da su. Yahudawa basu bar su ba sai da suka tabbatar da cewa sun raba su da aqidan Kiristaniti din. An wayi gari namiji ke auren namiji dan uwansa, mace ta auri mace a gari, zaka samu gari guda inda ake tafiya tsirara kama daga uba da uwa da 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 jika tsirara billahi alazim a kasan Amurka. Ba zan maka alƙawarin baka shafin internet ba, don ba abin kyau bane mutum ya gani, amma ina maka rantsuwa da Allah, wallahi akwai gari guda wanda dan adam bai tafiya da kaya a cikinsa a duniya a yau. Yahudawa basu basu ba sai da suka raba su da dukkan ɗabi'a ta kirki. Wa azalu kullu haymanatin lid-din ala an-nufus bi nashr al-ilhad, malamin nan yace sai da suka raba mutane da dukkan tasirin da addini yake wa dan adam a rayuwarsa, suka shigar ma mutane da barna wa muharabatil fadila, da fada da tarbiyyan kirki. Fahaqqaqu bizalika ma'aribahum al-madiyya allati hiya fil waqi'i matlabuhum al-awwal wal akhir, a wannan lokaci ne suka cimma burin su, dama abinda suke da bukata shine su tabbata sun hana wani addini tabbata a duniya in banda nasu. Wal yahudu la zalu lam yastati'u an yuzhiru saytaratahum al-fi'liyya bismihim wa bi-shakhsiyya al-haqiqiyya lahum, abin mamaki da ke Allah madaukaki ya la'ance su, Allah bai ba su ikon su fito fili su yi fada da duniya ba, a munafinci suke yake su, da munafinci suke shiga cikin daulolin duniya har yanzu ba su samu ikon bayyana kansu ba. Malamin nan yace wala budda an yu'lam anna rayatal batil la tartafi wa la tadhharu illa fi raqabatil haqqi, wajibi ne ka sani tutan ƙarya ba ta kadawa ba ta daguwa sai fa in tutar gaskiya tana bacci. Inda duk kaga ƙarya tana yado, wallahi ka tabbata gaskiya ba ta guri. Wa gaflati ahlihi, mutanen gurin sun rafkanu. Wa mata afaqa ahlul haqq, duk sa'ilin da masu gaskiya suka farka. Falan yakuna lil batili saula, ƙarya ba ta samun damar iko. Wala jaula, abin abu ne wanda Allah madaukaki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, duk inda aka tsaya ana faɗin gaskiya to ƙarya gudu take, ko ba a taba ta ba. Don haka musulmi yayi riko da addinin sa, idan muka yi riko da sunnar Annabi Muhammad, tahiyar mu sunna, kwanciyar mu sunna, aikin mu sunna, wallahi jama'a da kadan da kadan Yahudawa suka shige ma Turawa sai da suka raba su da Bible, kadan da kadan, ai ba a ce ku bar addinin Kiristaniti ba, illa dai abinda muke so kasar ta zama dokokinta daban ku za ku tsara, amma ku je ku yi sallan ku, wannan babu wanda ya hana ku, ku musulmai azumi ba a hana ku ba, amma mulki fa wannan ku raba hukuma da littafin Allah. Suka yadda sai gashi an waye gari ba su ba addini. Malamin nan yace wallahu nas'al, don haka Allah muke roko, an yulhimal muslimina, Allah muna roƙonka ka yi wa musulmai agaji, ka yi musu ɗauki, ka ba su taimako. Arruju'a ila dinihi, su koma ga addininka. Wa an ya'tazza ahlul islam bi islamihim, Allah ka taimaki musulmai su rika alfahari da musuluncin nan da Allah ka ba su. Fa ya'rifu haqiqatahu wa qimatahu, su san haqiqanin musulunci da kuma kimarsa. Fa yanshitu fi da'awati ilayhi, Allah ka taimaka wa musulmai su farka, su samu kwazo ta wajen da'awa da kiran mutane zuwa ga wannan addini. Li yukhriju bidhalika an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ta wannan hanya ne za su iya fitar da duniya gaba ɗaya daga duhu zuwa ga haske. Ta wannan hanya ne musulmai za su ci nasara akan faɗan su da Yahudawa a duniya. Wallahu ghalibun ala amrihi walau kariha al-mushrikun, yace Allah ku mai nasara ne akan al'amarin sa, koda masu shirka ba su so ba, koda kafirai ba su kauna, Allah madaukaki zai ba wa addinin nan nasara. Don haka babu wanda zai zama ajalin ba Yahudi in banda musulmi, abinda addini mu ya karantar da mu kenan. Karatun gaba za ku ji yadda abin yake da ikon Allah. Nan za mu dakata, Allah shi sa albarka cikin abinda muka faɗa. Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku, ko da ya danganta masu email address. Bari ma in baka, saboda kar ka bani naka a halin kuskure. Nawa ɗaya daga ciki ABUFARWAA, Abu Farwa, Abu Farwa ABUFARWAA, in kasa sai ka rubuta @yahoo.com, ya fi sauki. Ɗayan abdulrazzaq.yahaya@googlemail.com, wannan yana da wuya saboda spelling abdulrazzaq ɗin mutane suna da suna yin kuskure. Wannan da ya fi, insha Allah in kayi min message ta email ɗina, zan baka littafi ma na tarihin Yahudawa wanda ba musulmai bane suka rubuta, kaga sharrin waɗannan, Allah ya mana kariya da su. Saboda haka duk wanda ya rubuta, okay, wanda ya rubuta ya bani email ɗinsa, wannan bayi da buƙatar rubuto min ta internet, insha Allah zan tura masa.
A tambaya ta farko yake cewa ina ne asalin ƙasashen Yahudawa?
Ƙasashen Yahudawa nan ne Middle East, yankin Filistin ɗin nan da ake rigima a kai, nan ne asalin tushensu, inda Annabi Yaqub ya zauna. Annabi Yaqub shi ne Isra'il, banu Isra'il ‘ya’yan Annabi Yaqub, yaransa 12 da haifa su suka yi ta zuriya aka samu banu Isra'il.
A yace shi malam, akwai musulmi a cikin Yahudawa ko yana?
Ana samun musulmai a cikin Yahudawa, amma Annabi yace law amanat bi asharatun min al-yahud la amana bi abiyal yahud kulluhum, da a ce Yahudawa 10 sun musulunta ina da rai, da duk duniya Yahudawa sun karbi addinin musulunci. To amma malaman tarihi, musamman Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da yake sharhin wannan hadisin, yace ba shakka a zamanin Annabi an samu waɗanda suka musulunta Yahudawa sun fi 10, amma abinda Annabi yake faɗa malamansu 10 su musulunta, ba jahilai ba. Waɗanda suka musulunta zamanin Annabi Muhammad Yahudawa sun fi 100 daga cikin Yahudawa daban-daban, illa dai daga malaman nasu kaɗan ne kawai. Ala kulli halin, babu mutumin da yake da wuyan barin addininsa irin ba Yahudi.
Malam, ko wannan bayani na Yahudawa da kai yayi daidai da aya ta 78 da ke cikin suratul Ma'ida?
Ta dukkan bayanin da Allah madaukake ya akan Yahudawa yana dacewa da wannan magana da muka yi, domin littafi ne wanda suka rubuta, kuma Allah yana faɗin siffansu cewa mutane ne masharranta, mutane ne masu yin ƙarya gare shi. Ya faɗa kuma gashi sun yi littafi kuma yana nan a duniya, sannan suna alfahari da littafi, kuma littafin ba abin da ya kunsa ban da sharri. Wato mun kawo maganar wannan littafin Talmud ne saboda mu tabbatar da maganar da Ibn Taymiyya yayi akan cewa siffa ce ta Yahudu yayi ƙarya ya jingina ta ga Allah. Sai muka kawo magana akan wannan littafin, hujja ce akan wannan da'awa ta shi. Muyi salati ga Annabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب
littafin al-imam al-bagawi a mujallad na biyu shafi na 350 da kuma faid al-kabir a mujallad na farko shafi na 367 da sahih al-jami' al-saghir hadisi na 599 kuskure ne musulmi ya rika yin ado wa masallaci me ake nufi da wannan ado me ake nufi da wannan ado a waye gari ana zama jikin masallaci wannan ya saba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayani sai yana tafi insha Allah kuskure na hudu wanda musulmai ake samu suna aikatawa ko kuma tashiya ta hudu wanda ya kamata mu kiyaye ta game da ginin gida a lokacin da ka gina gida to yi kokari a samu duk ɗakin da ka gina fa ana kwana a ciki kar ka yadda ka gina gida da ɗakuna sun kai ɗari kamar ƙurgu wasu ɗakunan ma ba a kwana a cikinsu wannan ya faɗa makarantarwar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisin Jabir yana cikin sahihu muslim hadisi na 2084 annabi ya ce firashun lirajuli wa firashun limra'atihi wa thalithu lidhayfi na'am shi huda guda ta mai gida ɗayan ta matarsa ɗayan ta ba kwansa in sai uku kenan ko in ga Allah ya ce wa rabi'u li shaytanin an sa go cikin hudan da ba a fara akan ta to na shaytan ne a samu shi hudan da ba a fara akan ta to na shaytan ne al-imam an-nawawi shekaru 750 da mutuwa yanzu ka duba sharhin da yana wannan hadisin sharhu sahihu muslim a juz'i na 49 ya ce malamai sun ce abinda annabi yake nufi shine ma'anahu annama zada alal hajati abinda ya ɗara buƙatar ka fattihazuhu innama huwa lil mubahati to riko da wannan abin kayi ne saboda alfahari wal ikhtiyar sannan ya ce وما كان بهذه الصفة فهو مذموم دو أبين دو يمن تيادو شوانا صفة أبنوان دو أنكوشي نسا باسي دو كو أكارن تروان النبي محمد وكل مذموم يضاف إلى الشيطان دو كان وانا أبو مالك وكو سي أجن جناشي بسو دانا لأنه يرتبيه ويوسوس به دو شيطان واتو شوكي سامو تي يرتد وانا هر يسن يامس وسواسي دو ما تكر سامو متي ياي جنين جدا جند با أفانا أتكرسو wannan kuskure ne nan ma ya danganci alfahari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala tagurrannakum
ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala tagurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi gharur
al-imam an-nawawi yace shedan ke san yawo mutum yaswasi ya ga cewa gina babban gida a yi ɗakuna da dama ko da ba a kwana a cikin su daidai ne domin akwai mutane da yawa da suke da sha'awar gina villa ko mansion ka ga mutum ya yi babban gini unguwa guda kuma gidan nan daga shi sai matarsa ɗaya babu mamaki da ƴaƴansa biyu sai kare guda domin galibi masu yin wannan za ka samu masu ajiye karnuka ne amma gidan za a samu ɗaki ya kai ɗari wallahi a ƙasar nan akwai su da dama mutum ne ya gina gida faɗin kilomita guda shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa in aka samu shimfiɗar da ba a kwanciya a kai wannan shimfiɗa ta shaiɗan ce a al-imamu nawawi ya ce gwargwadon buƙatar ka babu mamaki kai mutum ne mai jama'a kana iya samun baki ɗari a rana sai ka fara katifu guda ɗari wannan kuma babu laifi ai larura ce dan an samu wata rana da ba a kwana kan sakihar ba nan baka samu laifi ba amma haka nan kurin ka gina ɗakuna guda ɗari ko kasawar haka ɗakunan nan babu masu kwana a cikinsu wannan ya saba makarantar manzon Allah ya danganci alfaharin da aka hana shi dan shi ke sanya wannan inji al-Imam an-Nawawi ya ayyuhan nasu Allah madaukaki yace ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun kusani alqawrun Allah fa gaskiya ne duniyar nan akwai ranar da za ta karu diyan da ka kai ga jin dadin ta akwai ranar da za ka barka fala tagurra lakum alhayatid dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku wala yagurra lakum billahi al-gharur kada ku yadda mai rudu game da Allah ya rude ku inna ash-shaytana lakum
aduwwun fattakhudhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير
إن الشيطان لكم عدو لن هو شيطان جلوكم مكين فاتخذوه عدوا سكر كيس أمته مكين إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير في ذي شيطان شرى النبي سيكي رندنا سأو قنجي ينسى ashe ba kowa yayin shedan yake kiransa ba sai wanda ya ji shi Allah shi kare mu daga cikin wannan mabiya a kasancewa cikin mabiyansa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran ƴan kungiyansa ne kawai don su zance cikin ƴan wuta Allah shi kare akwai hadisi wanda Anas bin Malik ya rawaito wannan hadisi yana ba da tsoro shi yake nuna mana cewa al'amarin gini yana da tsanani wajen manzon Allah hadisi ya inganta babu shakka yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 2237 yana cikin silsilati sahiha hadisi na 2830 Anas bin Malik ya ba da labari yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faraja wata rana manzon Allah ya fito gashi ga sahabbai fara'a kubbatan mushrifa sai ya ga wani gini mai tudu manzon Allah bai san da wannan ginin ba yana zuwa sai ga wata kubba an gina ta babba to kana manzon Allah yace ma hazihi menene wannan kuwa kana lahu ashabuhu sai sahabban su suka ce hazihi li fulani ai wani ne wannan gini dan kare ne rajulun min al-ansar wani mutum ne daga cikin musulman Madina annabi yace wannan gini nawa yayi aka ce ai wani mutum ne daga cikin musulman Madina wato ba gini ne na gida haka nan annabi ya gani ba ginin da aka yi na garari ne duk wanda ya zo ya ga ginin ya san gini ne na alfahari annabi da gani sai ya tambaya aka ce ai mai ginin ba musulmi ne kala Anas bin Malik ya ce fa sakata wa hamalaha fi nafsihi manzon Allah sai ya furu sai ya ɓoye abin a cikin ransa bai ce masa habbai komai ba hatta idan ja sahibu ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana nan ku can jimawa sai mai gidan nan ya iso ga manzon Allah ya sallama alaihi fil nas a cikin mutane ya cewa annabi assalamu alaikum a araba anhu sai manzon Allah ya kauda kai bai amsa sallama sa ba yayi sallama ga manzon Allah annabi ya kauda kai sana'a zalika miraran kuma wannan abu ya auku akai-akai ba sau ɗaya ba hatta a rafar rajulin gaba ba fihi sai da wannan mutumin ya gane dai babu shakka annabi ya yi fushi da shi wani irada anhu annabi ya kau da kai gare shi abin sai ya damu wannan sahabi ta shakka zalika ila ashabihi ya gaya wa abokansa ya ce musu ka wallahi inni la unkiru rasulallah ina muku rantsuwa da Allah yanzu rai na fa ta fara kyamatar manzon Allah abinda annabi ya yi min ban ji daɗin sa ba wannan magana ta samu fassara daban-daban inni la unkiru rasulullah wasu malamai suka ce abinda yake nufi na kyamaci abinda annabi ya yi min yanzu ummu sallama yake amsa min akai-akai wasu malamai suka ce abinda mutumin yake nufi na fara jin kyamar annabi ta fara shiga zuciya na kun ga shedan ya fara cin nasara akan shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi ya wannan mutum yake nufi inni wato la unkiru rasulullah na kyamaci abinda manzon Allah ya ne ba shi manzon Allah da kansa ba wato kuma kuka ce abinda yake nufi na kyamaci kaina saboda abinda annabi ya aikata min da annabi ya kyamta sallama ta sai na fara rai da kaina na fahimci lalle akwai na kasu ga imani na ko kun san dalili sai abokansa suka ce na lalle mun san dalili mun ki gaya maka ne amma yanzu tunda ka tambaya ga gawai faraja wata rana ne annabi ya fito da sahabbai fara'a qubbataka yana fita sai ga qubbar da ka gina faraja ar-rajul ila qubbatihi mutumin yace ashe wannan shine dalili suka ce babu shakka muna gani alamar wannan ita ce dalili don kuwa a lokacin da annabi ya ga wannan dan karerin ginin da kai nan take tambaya yace ma hazihi wannan ko menene aka ce na wane ne annabi bai kara komai ba tunda har aka ce naka ne kuma ga abubuwan da annabi ya dinga yi maka akwai alamar wannan shine dalili yace wannan shine dalili aka ce muna ganin alamar haka faraja ar-rajulu ila qubbatihi mutumin nan sai ya koma gidan ya nemo duba da cebur fada fahada maha sai da ya lebur da wannan gidan baki ɗayansa ya fi son ya samu yardan Allah da kuma yardan annabi Muhammad akan wannan gini da ya gina ashe kun ga wannan mutumin yana da imani Anas bin Malik yace bai bar ginin na ba hatta ka wa hadil ardi sai da ya mai da shi lebur da ƙasa fa faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yamin wa farala annabi yana fita sai ya bi ta wajen falan yara ha bai ga ginin ba a kada sai annabi yace ma fa'alatul qubba menene ginin da yayi makansa kun ga annabi da ce ne wannan ginin ya aikata ma ginin yace a me ginin yayi makansa ya aka yi kalu suka ce ka ilaiha sahibu ha iradaka anhu wanda ya gina nan ya kawo kukan kai da kai da kai gare shi in yayi maka sallama baka amsawa yazo ya tambaye mu ko mun san dalili muka ba shi labari fa akbarnahu da muka jawa masa ga dalili fa hada ma shi ne sai ya rusa suna da mafada sai annabi yace ama ku sani inna kullu bina'in dukkan wani gini wa babul ala sahibihi musiba ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama illa mala saifa 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 ku ji annabi Muhammad menene saifa kai ne hankali ya rage gare ka in dai kana da hankali ka fahimci maganar manzon Allah dukkan gini damuwa ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama saifa abinda ya ibn hajar yake cewa ma la budda minhu abinda annabi yake nufi kenan sai fa abinda ba makawa sai an yi ai ba makawa dole ka samu gidan da zaka zauna da kai da iyalinka da ƴaƴanka ko abinda ya zama ba makawa sai an yi to wannan babu matsala amma mudde wannan bai zama larura gare ka ba ka duba aunin mabud a mujallal na 8 shafi na 484 wannan yana zama musiba ga wanda ya gina shi a ranar tashin kiyama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya yi sharha game da wannan hadisi a cikin sunnah sahiha mujallal na 6 juz'i na 2 shafi na 182 yace wa alam ka sani anna al-murad min hadha al-hadith shi wannan hadisin wannan da kallahu da wanda muka karanta kafin shi wancan hadisi na farko da annabi yace shimfiɗa guda ta ka kai ne gida shimfiɗa guda ta iyalinka shimfiɗa guda ta baƙonka in an samu na hudu ba kowa to na shuɗan ne hadisi ya tabbata babu ko shakka daga annabi Muhammad sannan wannan hadisi kuma annabi ya ce kowane gini yana zama damuwa ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sai fa wanda babu makawa a kansa sai ya ce waɗannan hadisai guda biyu إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء أبن بأكي نهي تتعوى تروان لأن النبي أتكنسو شيني النبي ولا سنة كرت تد حنك للمسلمي عن الاهتمام بالبناء كذا مسلمي يميد هم الساعة وجنجيني وتشييده فوق حاجته لجناسي سمد بقاك الساعة وإن مما لا شك فيه باب كو شك أن الحاجة تختلف buƙata ta kan bambanta da ikhtilafi a'ilatul bani ta bambancin dangin uku kuwa ɗabi'a na mai gini din killawa kasara koko iyalin shi mai gini din ta wajen kankancin iyalin da kuma yawan su mutumin da yake da mata hudu da yara 25 gidan da zai gina ba ɗaya bane da mutumin da yake da mata ɗaya sannan mutumin da yake zaune a Borno babu mamaki yanayin ginin da na ya bambanta da yanayin ginin Sokoto amma abu daya ya hada dukkan ginin duniya shine alfahari da zaran an ce ginin alfahari a ko'ina aka yi shi an san shi wannan shi ake nufi da hadisin nan wannan ya kunu midiyafan akwai mutumin da ya zamanto mai yawan tara baki ne babu da hidan ya yi ɗakuna da yawa don saukan baki wannan laisa kazalika akwai wanda kuma ba ya samu bakin da yawa kaga shi kuma gina ɗakuna da dama bai dace gare shi ba فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح النبي في سوى فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان الله شفاه ذلك نقاش يا تديار شيني ذالي أجيكين جيني من يبواني سوى علامة تتاسم قيامة إن جوا إن جاء النبي محمد كتب صحيح الأدب المفرد حديث نقل بقر بسبعين بقر لسلسلة الصحيحة صحيحة حديث نقل يوجد 70 ترى حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تكون ساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل قيامة بذات الأيابة في أول غريمة يسنى جنة جدا جسنا مجن زالي يند أكي زالا أتنفا كدوجي أتنفا يد أكي زالا حتى ذات جمتا يسنى زالي أتكين جنة جماعة ينا أقوى أيزقوا hadisin Abu Huraira kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidajen su na zama su yi masa zane yanda ake zama a tamfa sai har masallatai wanda shi ne Abu Darda'i in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1351 da sahihul jami'i sagir hadisi na 599 yake cewa idza zawwaqtum masajidakum in aka waye gari kuna yi wa masallatanku kwalliya wa hallaytum musahifakum kuna yin ado ma qur'ananku faddamaru alaykum lokacin musiba za ta auka muku sahabi manzon Allah ke hadin wannan magana hatta rubutu a cikin katanga ayi rubutu a cikin katanga ba shi da kyau a karantarwar annabi Muhammad kana cewa ai ka tafi Saudiya na gani a Makka ko na gani a Madina ba hujja bane Makka da Madina ba Allah da Annabi Muhammad bane me yake hujjar musulmi al-kitabu was-sunnah na gani a ayar qur'ani ko na gani a hadisin manzon Allah sannan ka duba bayanin al-minawi ya mutu hijira na da shekara 1031 yanzu muna hijira shekara 1400 da yankai ya mutu da dadewa a Faidul Qadir mujallal na farko shafi 658 yake fa zakaratul masajid ayu masallaci kulliya wa tahliyatul masahifi ayu qur'ani ana zana shi ana masa ado manhiyun anha alhana li anna zalika yasdamu alqalb e aka yi masallaci rubuce-rubuce a jikin kago da waye zane-zane kai da ka zo sallah yana ɗauke hankalinka wa yunhi an al-khushu' wa at-tadabbur wa al-hudur ma'a Allah ta'ala yana ɗauke hankali ya raba ka da tawali'u da tunani kana gaban Allah a wannan lokacin wannan bai alaihi yake cewa a Shafi'iyyatu anna tazmiq al-masjid malamai sun ba da fahimtar su daban-daban akwai waɗanda ke ganin makaruhi ne wasu na ganin babu laifi ki da ke cewa to mazhaba ta Shafi'iyya tana ganin ayi wa masallaci zane walau al-Ka'aba in ji al-Imam al-Minawi ka duba Faidul Qadir yace ko da ɗakin Ka'aba ne bi zahabin wa fidda a ce an zana da zinari da azurfa haramun mutlaqan haramun ne a sake wa bi ghairihi ma yake cewa to in ba masallacin Ka'aba bane ko masallacin manzon Allah to makaruhi ne amma a ce an je ga Ka'aba an yi haka bai ma dace ba a ce kaga a rubuce ma bai dace din ba a littafin sunna Allah shi ta mu gani يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كذا كبتاك الشيطان كي إيمان كي إيمان كي هكرا إن جاء الله مدفكي kada ku bi takun shaydan wa man yatabi khutuwati shaytan wanda ke bin takun shaydan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaydan ke umarni da al fahsha da mumuna aiki aiki wanda shari'a ta ki shi wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu in badan falalar Allah gare ku da rahmar sa ba ma zakaminkum min ahadin bab wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi wallahu samiu alim Allah ne ji ne masani muna roƙon Allah madaukaki ya sa albarka a cikin wannan haduwa ta mu Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa ai hakuri da abin da na faɗa gaskiya yana da yawa dan littafi guda ne kurakuran musulmi ta sashi jini Allah ya nufi mu da wannan littafin kuma Allah ya nufi mu da saduwa a wani lokaci na gaba أنا لكتوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم الشيخ عبد الرزاق يحيى حيفا Director of Research and Publication Karkashin Kungiyar Jama'atul Izalati Bid'a wa Ghalatis Sunnah Allah ya saka wa malam da alkhair muna fata abinda malam ya karantar da mu mun shaurara da kunnan basira kuma muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu kuma muna fata Allah ya nuna masa amizanin sa ranan gobe kiyama na alkhairi insha Allah to jama'a kar mu shagala wannan wa'azi ne na musamman aka shirya hada da walima saboda bude wannan gida da wannan dan uwa namu ya gina sai mu sashi cikin addu'a kamar yadda ya gina wannan gida da mu da shi duka Allah ya gina mana gida a aljannasa ta firdaus
amin
to kamar yadda muka sanar tun farko insha Allah akwai gagarumin wa'azi makamancin wannan gobe insha Allah a masallacin duriya bi iznillah saboda haka muna gayyatar ɗan uwa lalle a samu a halarci wannan wa'azi in Allah ya kai mu sannan kuma insha Allah ranar litinin akwai wa'azi wanda metropolitan council ta shirya anan sabon gari insha Allah shi ma bayan isa ne insha Allah Allah ya ba mu ikon halarta to akwai tambayoyi kamar haka insha Allah mun dake ba su wuce biyu ba bidin Allah zuwa uku za mu karanto insha Allah malam sai ya ba mu fatawarsu Allah ya mana muwafaka mai tambaya na farko akramakallahu yana tambaya yace tunda magana ne ake akan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamanin mu na yau sai kaga mutun ya gina makekin gida sai ya samu wani dan kankanin guri kuma sai ya dan gina masallaci yace to akramakallahu menene matsayin wannan a musulunci
Allah ya jikan malam Ibrahim ba mai shin kafa yana kira sai Allah ga naka
na
na ya kashe miliyan 100 a gina gidansa sai ya ware 100,000 na Allah wannan bid'a ne babu ko shakka mutum ya gina gida ya masallaci to idan kowa zai haka kike ne kowa ya zauna gidansa ba za a je masallaci mahada ta mutane baki ɗaya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya hada da wasu illoli na ɗaya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan don ya tafi wani guri ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na biyu ya gina gidansa yana gane yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai buge shi hanya sai ya masallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallaci idan babu masallaci a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka ce maka tun da insha Allah jama'a za su taho nan ayi sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haduwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kawo ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan yayi sallah amma ka samu abin wani da asali daga Annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taba karanta shi ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallaci ba shi da asali a musulunci
mai tambaya na biyu akramakallah yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma yace ka kawo bayanin sallah nafila raka'a biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga yace to wayannan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya za a yi su sannan kuma wayannan addu'o'i guda biyu din dukkan su biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar ɗaya
wato duk inda aka samu at-tanawwu imma ta zikiri ko ta addu'a wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'i guda ba ne akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka misali kiran sallah ba iri guda ba ne suna nan da yawa tahiyar sallah za ka samu nau'i-nau'i salatin annabi za ka samu nau'i-nau'i wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa al'ummarsa ba sharaɗi ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su in ka yi riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya kamar yadda Bakar Abu Zayd yake faɗa a cikin tasihu du'a yace mafi dacewa mafi ga musulmi abinda ya fi sama masa kamala ta imani shine in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yin sa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yin su da yamma to wanda yake samun siffa ta kamala shine wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya yake yin su na safe duka zai na yamma duka zai lokacin kwanciya duka zai haka nan na fita daga gida zai haɗa duka wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya ce amma ba sharaɗi ba ne idan ba ka da halin riki duka kana iya ɗaukan guda ɗaya sai dai a nan ma ba a so hakan ba an fi so in ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to aƙalla dai ya zama ana samu kana jujjuya su da za ka fita yau sai ka yi wannan da za ka fita gobe sai ka yi wannan ko an jima da za ka fita sai ka yi wannan kana caccanzawa ya fi a ce ka yi riko da ɗaya ka watsar da saura haka nan tahiyya take haka abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ɗauki salati guda ɗaya ka bar sauran mafi dacewa shine a samu kana caccanza su kana amfani da dukkan su wannan ya nuna cewa kai din nan mai son annabi Muhammad ne har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah wannan shi yafi dacewa akan a ce mutum yayi watsi da su duka amma ba sharadi bane don haka in ka ɗauki guda ɗaya ya wadatar insha Allah ba sai zai ta wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta baitaka ko manzilaka wa idza kharajta min manzilika duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da zaka fita ba sai zaka yi tafiya ba fita duk inda zaka fita in je zaka fita daga gida kai wannan zikiri in ka shigo kai wannan zikiri ai ibada kake ya zama kenan dan duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwan yana baka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito bakin ka na zikiri ba za ta faɗi haka nan ba Allah yana saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai za ka yi tafiya za ka yi ina ga su kenan
ya koyi na ƙarshe ya shi mai tambaya na ƙarshe tun da malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar ƙungiya ya ce wani ya ji yana bayani cewa ita ƙungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna aka yi sharaɗi da hukuma cewa za a bi constitution 100%. To yace wannan ya daure masa kai kafin a ce baban gida ya yarda an yi wa kungiyar register. To shine yana son hakikanin wannan bayani. Akramakallahu tunda daga sama kake, to muna ganin zaka fi bada ansar wannan tambaya insha Allah.
Akramakallahu. Eh, to ha sama kake. Tana da wuya a bada ansarta musamman gare ni. Yana so ya sani ko anyiyar jejeniya, ki fito da kalmar a Hausance da zan iya ganewa ko
na'am,
an zauna da baban gida za ku bi constitution eh ko kamata ya tambaye waɗanda aka yi ma izalar register suna ku, wanda ni bana ku ba zan iya bada shaida akai ba. Amma idan constitution da yake rubuce ne wanda muke da shi, ba mu gani an rubuta din ba. Ta ko ka gani?
A'a.
Ko ina ga sai a ka tambaya san.
Kiken
Assalamu alaikum. To alhamdulillah.
Tace take zaune da mijinta suna haihuwa, idan wani abu ya faru a tsakanin su, sai tace ma mijin da ta zauna da shi, gara ta zauna da mahaifinta. Ko kuma ta ce karasa tono kabarin mahaifinta su zauna zaman aure, tana yawan fadan wannan magana kuma suna haihuwa tare, don Allah malam ya zama auren
auren su bai mutu ba, don ta faɗa wannan magana bai kashe auren su, mace ba ta kashe aure, namiji ke da ikon saki, sai dai fa tana cikin fushin Allah kwarai, don waɗannan maganganu ne masu girma a wajen Allah. Bai kamata a ce musulmi na haɗan su ba.
Sai tambayar sa ta biye ce mutum ne zai yi aikin haji, yayi wanka ya daura harami amma bai cire gajeren wandon sa ba, malai yaya hukuncin aikin hajin sa?
Yayi amma sai yayi azumi kwana uku ko ya ciyar da talaka shida ko ya yanka rago, saboda yayi harami da kuma wando a cikin sa. Ba a yin harami a hali akwai wando ko hula a cikin mutum ko kuma riga, dole sai ka cire su duka. Ado fatawar Madina mujallar na 11/80. Na gaba.
Sai tambayar sa ta gaba ce malam, menene hukuncin mutumin da yake aikin haji kuma yakan yi wata sana'a kamar ɗaukar hoto ko dako da sauransu, yaya aikin hajin sa?
Mun riga mun yi magana cewa kasuwanci bai haramta ba da alhazai, wannan Allah da kansa ya faɗa. Babu laifi don mutum ya yi wani aiki na kasuwanci a lokacin da yake aikin haji, in dai aikin kasuwancin nasa ya halatta. Shi ko ɗauke-ɗauken hotuna yake, wannan kuwa malamai sun haramta ko?
Sai ta ƙarshe ce malam, ina neman a taimaka min da addu'a domin ina da mata muna yawan haihuwa, amma da an yi wata uku da haihuwar sai ɗan ya rasu, saboda haka ina neman malam ya taimaka min da addu'a. Allah ya raya min su in na samu.
Allah ya ba shi masu albarka.
Sai mai wannan tambaya ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya, muna yi wa malamin da mu kanmu addu'a ta alkhairi, Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma aljanna amin. Tambayoyi na kamar haka, shin ina hukuncin tsarin da ake yi yanzu a Makka na kusar na kwasar alhazai da dare zuwa Mina da rana ta 7 ga wata, sannan a kwashe su kuma da daddare zuwa Arfa a maimakon da safe bayan fitowar rana, wai saboda sun kusan jama'a, malam ya hukuncin wannan yake?
Lallai malamai sun ce idan ranar 9 ga wata aka ɗauki alhazai da daddare, in dai dare ya gota aka ɗauki alhazai aka tafi Arfa saboda rage cunkoso babu laifi, sai dai duk da haka rashin yinsa shi ya fi abinda aka fito alhaji ya kwana a Mina ya sallar alfijir a Mina sannan ya fita zuwa Arfa. Amma wanda ya tafi cikin dare ya raba sai ya tafi, saboda kauce ma cunkoson jama'a, malamai sun ce babu laifi a kan.
Sai tambayar sa ta gaba yace, shin ya halatta a kwana a tantin da ake yi a Mina, amma tantin a cikin Muzdalifa bayan dawowa daga Arfa a maimakon kwana a filin Muzdalifa?
Ai, mun riga mun yi wannan magana, duk mutumin da bai kwana a Muzdalifa ba wannan mutumin yanka na kansa. Karatun mu na jiya ko shekaran jiya mun kawo wannan magana.
Sai tambayar sa ta gaba yace, menene hukuncin wanda aka bashi kudin hadaya sai da yi wa waɗannan mutanen hadayar ba ya matsayin hajjinsa?
To shi ne wanda bai hadayan ba, hajjinsa na nan, sannan ana bin shi wannan bashi. komai dadewa dole sai ya je ya biya wannan hadayan da aka bashi, tunda an wakilta shi ne ya gabatar da wannan hadaya ga wasu mutane, amana ce a hannunsa, wajibi sai ya bada ita.
Sai wannan takarda ta karshe ya ce, malam, ina neman don Allah tare da 'yan uwa musulmai a taimaka mini baki daya, ina roƙon addu'a ga 'yan uwa na hanyoyin matsalolin samun kuɗi da zan biya basu sukan da ke gabana, saboda haka ina neman malam a taimaka mini da addu'a.
Allah shi taimaka mana baki.
Wannan ita sai ban samu
lokaci ne bai yi ba, ci gaba da nema, ne nema yana tare da samu insha
Allah. Sai wannan yace, tabbaya ta malam, ina da dan uwa uwanmu ɗaya da shi, ubanmu ɗaya, ba tare da amma ba ma tare da iyayenmu a wuri ɗaya, amma duk lokacin da na buƙaci wani abu a wurin shi sai ya neme hana ni, har dai a ƙarshe na neme ya taimaka ya bani jari ni ma in kamata wa sana'a, sai ya hana ni, me ya kamata in yi?
A ci gaba da ba shi hakuri da roƙonsa, tunda abin da yana kenan ko? Da lalama.
Da fatan malam ya sha ruwa lafiya, mai wannan tambaya ce, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam shin ya halatta an kane ya saki matar wansa ko baba ya saki matar wansa?
Wani saki matar wani, mun amsa wannan tambaya a baya, miji kadai yake da ikon saki aure. Na ba ce a duba fatawar Madina a mujallar 20:35.
Sai mai wannan tambaya yake cewa, malam, ko ya halatta in sayi kwali na diploma ko degree in nemi aiki da shi in rinka amsa albashi?
Haramun ne musulmi ya yi amfani da takardun wani ko na ƙarya, yaudara da ƙarya sun shigo. Mutum fatawar Mu'asira 1971.
Sai mai wannan yake cewa, malam, ina tambaya ne akan zakka, wato ni ne nake da 50 ko 40, shin wai ya wajaba a kaina in cire masa zakka?
Annisar na zakka 201 da naira 561 na bayar kenan, ban san watan azumi ba na ba. In kuɗinka ya kai, zakka tana kanka, in bai kai ba, amma akwai wani kuɗi da zaka hada da shi, sai ka hada lissafi da wannan kuɗi ya kai lissafi ka fi da zakka. Haka yake cikin al-mawsu'atu fiqhiyya al-muyassara a juz'i na 20.
Sai mai wannan tambaya yake cewa, malam, tambaya ta, akwai wata damuwa da nake fama da ita a cikin kasuwanci na, musamman kiristoci sukan zo su sayi kaya wurina, sai su ce da ni, don Allah ne musu ragi, ni kuma sai na ƙi, shin ya hukunci na?
Baka kyauta ba, don kuwa annabi ya ce, inna Allah yuhibbu samhal bai wa samha shira, Allah yana son sauki a ciniki da sauƙin saye, sauki a sayarwa, yana son sauki a saye ga kowa, sauki a sayarwa ga kowa. In ma baka yi halin kirki ba, ta yaya za a yi katirin yake awon addininka? Ka duba sahiha hadisi na 899.
Sai bai wannan yake cewa, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, shin ya halasta a gina makaranta ko masallaci da kuɗin zakka, saboda na ga wasu suna ginawa a hali kuma a garin akwai mabukata?
Lallai akwai muhawara da malamai suka yi game da halalcin mutum ya gina masallaci ko makaranta da dukiyar zakka. Mafi inganci shine in yayi ya sake zakka, bai inganta ba.
Sai tambayarsa ta biyu ce, malam, ya halasta mutum ya sawa ɗansa suna Ludu?
Babu shakka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya yaba wa mutanen ahlul kitab magabata, yace suna sa wa ƴaƴansu sunayen annabawan. Ka duba sahihu Muslim hadisi na 2135 da Zadul Ma'ad a mujallar 3:2. Daidai ne mutum ya saka sunan wani annabi da ya inganta a Qur'ani ko hadisin manzon Allah. Ci gaba.
Sai mai wannan tambaya take cewa, malam, shin ya halatta mijin, menene hukuncin mijin da bai damu da sai ma iyalinsa hijabi ba da kuma tarbiyyar ƴaƴansa?
Wannan miji bai kyauta ba, bai da kishi, kuma kishi yana cikin abin da yake bambanta musulmi da kafiri. Wanda bai san, bai damu da hijabin macensa ba, bai damu da shiganta da fitanta ba, wannan mutumin ba shi da kishi, yana tare da alamar naqsu na imani. Allah shi kare.
Sai tambayarsa ta gaba ta ce, malam, ya halatta in rinka hira ta waya da saurayina ba tare da ya zo gidanmu ba?
Ai, gaba ɗaya ma a musulunci hiran guda ɗaya ake tsakanin miji da mata, wanda ya wuce ɗaya kuma an saba ka'ida, ɗayan nan ka ganta ta ganka, ta maka ka mata, an rabu.
Allahu akbar.
Ba wai kuma ka je ka dawo gobe har ma an karbi waya ana ta buga waya ana hira, wannan kuma an saba shari'ar musulunci. Zuwa fatawar Madina mujallar 17:57.
Sai tambayarta ta hudu ta ce, to, malam, mu 'yan mata ne, ya kamata mu sa sutura don a gane mu ƴan mata ne, domin sau da yawa waɗansu daga cikin ahlus sunna suna son su neme mu aure, amma yanayin suturar da muke sawa sai su ɗauka cewa ko mu mata aure ne, sai su ƙyale mu.
Ai, ba mace ke neman auren ba, sun ta yi haƙuri ko a uwar ɗaki take zaune za ta samu ma'auri. Mace ba ita ke neman auren ba, mijin shi ke nema, sai kuwa biyo ta duk inda take, lokaci ne bai yi ba. Saboda haka babu wata kaya, babu wani sutura da aka ware ma zaurawa ko ƴan mata su saka saboda namiji a waje hangen su, abinda ma musuluncin bai so kenan. Muje gaba.
Sai mai wannan tambaya ta ce, malam ka yi bayani cewa akwai wata addu'a idan mutum ya yi ya kwanta bai yi magana da kowa ba, in ya mutu a wannan lokaci ya mutu shahidi, idan ya waye gari zai samu alkhairai, don Allah a gaya mana waɗannan addu'a.
Yana da kyau idan ka faɗa kuma ta kira addu'a, da wuya an faɗa addu'an ban karanta shi ba. Karanta tambaya ta gaba.
Sai wannan ya ce, ina matsayin musulmin da ya zaɓi kafiri ya zama shugaban shi?
Wanda ya zaɓi kafiri ya zama shugabansa, in dai ya fifita kafiri ne akan musulmi bai daidai ba. Mu zo fatawar shari'a shafi na 107 da kuma hadisi na sahihu Tirmidhi, hadisi na 3193. Amma idan tsakanin kafirai biyu ne ka zaɓi ɗaya, a nan ba ka yi laifi ba, don ko sahabban Annabi Muhammad a lokacin da aka yaƙi Rom da Farisa sun goyi bayan Rom, dukkansu kuma kafirai, Annabi bai nuna cewa sun yi laifi ba. Bisa ga wannan hadisi ya sa malamai suke cewa babu laifi, don an zaɓi kafirin dama-dama akan kafiri da yake mai tsanani.
Sai wannan tambaya take cewa, shin ya halatta tuƙin mota na mata a musulunci?
Mafi dacewa shi ne mace kada ta tuƙa mota. Zuwa fikhun nawazil a mujallar na uku shafi na 363.
Malam ka gaya mana wani littafi da ka rubuta, to malam muna son don Allah ka taimaka mu same shi.
In Allah ya nufi to wanda za a samu insha Allah.
Sai ta ƙarshe a wurinsa ya ce, malam inni uhibbuka fillah ya shek.
Ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fi.
Sai mai wanda yake cewa, idan mata ta haihu wani irin rago ya kamata a yi masa suna da shi?
Lallai wannan akwai bukatar su je gaban malam. Ragon sunan ma ba su sani ba.
Sai tambayar ta ta gaba ta ce, shin ya halatta mata ta yi ma mijinta tsirara ko da ba zai yi jima'i da ita ba?
Babu laifi namiji ya ga tsiraicin matarsa, mace ta ga tsiraicin mijinta, Allah ya halatta, manzon Allah ya halatta. Mu duba fatawar Lajnatul Da'ima mujallar 19 shafi 359. Wanda ke tambaya akan rago, ba mamaki ko masu yanka rago tunkiya ne ga mace, kuskure ne. In an haifi mace rago ɗaya, in an haifi namiji raguna biyu, ba wanda aka ce a yanka masa tunkiya. Wannan al'ada ce mara ma'ana. To ya an samu mace ta yanka tunkiya, wannan kuskure ne. Sai fa a rashin rago, malamai sun ce babu laifi. Amma matuƙar akwai halin rago, to rago ɗaya ne ake yanka don haifuwar mace, raguna biyu kuma don haifuwar namiji. In tagwaye ne maza, to kowane ɗaya za a yanka masa rago biyu, rago huɗu kenan za ka yanka a gidanka.
Sai tambayar ta ce, ina matsayin matar da take zuwa kasuwa sayayya ba tare da izinin mijinta ba?
Mace ta fita babu izini, ko da jinyar mahaifinta za ta ji haramu. Yana cikin fatawar Lajnatul Da'ima mujallar 19 shafi 368.
Sai wannan yake cewa, malam ina matsayin musulmin da yake kin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam?
To lalle yana da ke, ya kamata ya so sunnar manzon Allah.
Sai mai wannan tambaya yake cewa, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, malam ya halatta musulmi ya taimaki kirista ta wajen neman admission?
Ba kirista ba, manzon Allah ya ce dukkan wani abu mai rai a jikinsa in ka taimake shi kana samun lada. Ka duba sahihu Targhib hadisi 946.
Sai tambayar ta biyu ce, malam yana da kyau miji ya ɗaura zanin matarsa ya yi sallah da shi?
Idan dai sallar zai yi, kuma in wannan zani ya kai daidai yadda aka ce mutum ya sutura sallah, babu laifi don ya yi a matsayin zai yi sallah.
Sai tambayar ta uku ce, mutum ne ya yi sallar azhar kan kasaru, sa'annan ya isa gida kafin sallar asar, shin malam zai ci gaba da yin kasaru ne ko kuwa a'a zai cika sallar sa ne a matsayin
yana gida? Ka a lokaci bai fita ba, in zai yi sallah zai yi sallah ne a matsayin mazaunin gari ba matsayin matafi ba, ai ya riga ya dawo daga gida.
sai wannan yake cewa don Allah malam muna son karin bayani akan auren mutu'a domin mun karanta a cikin wani littafi
daga ta haka al-mutu'a haramun ne a aqidar ahlus sunna duba al-mughni a mujallad shida shafin 645 baki ɗaya malaman sunna kaf aqidar ahlus sunna al-mut'a haramun cigaba
sai tambayar ta gaba yace yace idan ya gayyaci idan an gayyaci mutum zuwa wajen addu'a suna ko fida'u shi ya halatta mutum ya je
baki ɗaya musulunci bai haramta wa musulmi ya sadaka ga mamaci ba kuma musulunci bai kayyade maka ga ranar sadakan ba saboda haka killace rana ta 3-7-40 shekara kuskure mu duba fatawar majalisa ta imam mujallal kara shafin 34
malam yana da kyau mata aure tana karatun alqur'ani ta dinga daga muryarta kowa
na jiya kuma gida ba laifi bane sai dai ba a san mace ta daga muryarta saboda Allah madaukaki ya yaba wa mata annabi sallallahu alaihi wasallam.